Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Faraa, Sarauniya, Nomad, Dalol, Daniya da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Aula ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalu. Shugaban Russia Vladimir Putin ya jingine matsayin da aka cimma ta dakile kera makaman nukiliya wacce aka rattaba hannu akan ta tun a lokacin ana yakin cacar baka. A matsayin martani ga matakin da Amurka ta dauka a jiya Juma'a wato a ranar Juma'a. A wani jawabi da ita kafar talabijin yayin wani taro da ministocin harkokin waje da manyan kwamandojin kasar, Putin ya ce takwarorinmu na Amurka sun ayyana cewa sun janye daga wani yarjejeniya da aka cimma, saboda haka mu ma mun janye. Ita dai Amurka ta sha alwashin za ta janye kwata-kwata daga wannan matsayin da aka cimma ta dakatar da kera makaman na nukiliya nan da watanni shida masu zuwa. Muddin hukumomin Moscow ba su kawo ƙarshen aikace-aikacen da suke yi ba, waɗanda Amurkan ta ce sun saba wannan yarjejeniya wacce aka kulla a shekarar 1987. Shugaba Putin ya ce Rasha za ta fara wani gagarumin aikin ƙera makamai masu linzami, sannan ya bayyana ministocinsa umarnin cewa kada su fara wani shirin sasantawa da hukumomin Washington. Magoya bayan shugaban 'yan adawa a Venezuela Juan Guaido da abokanan hamayyarsa na bangaren shugaba Nicolas Maduro sun yi zanga-zanga masu kishi da juna a Caracas, babban birnin kasar, a jiya Asabar, yayin da babban kwamandan dakarun saman kasar ya juya wa gwamnatin Maduro baya, ya kuma yi mubaya'a ga gwamnatin Guaido ta harkon kwariya. Dubban magoya bayan shugaban 'yan adawan dauke da tutoci suka mamaye wasu sassan birnin Caracas, suna nuna goyon bayan kiran da ake yi na gudanar da zabe da kuma kafa gwamnatin wucin gadi, a daidai lokacin da wasu kasashen duniya ke ci gaba da kira ga shugaba Maduro da soka daga mukaminsa. Guaido ya samu halattar ɗaya daga cikin wuraren da magoya bayansa suka yi cincirindo tare da mai ɗakin sa Fabiana, inda masu zanga-zanga suka mamaye shi. A nasu bangaren su ma magoya bayan Maduro sun bazama akan tituna a yankin yammacin birnin na Caracas, inda suka yi bikin cika shekaru 20 da zanga-zangan juyin-juya halin da aka yi ta Bolivia, wacce ta kai ga kafa aƙidar kwaminisanci ta Hugo Chavez, wato tsohon shugaban ƙasar ta Venezuela da Maduro ya gada. Yayin wani jawabi da ya yi wa dandazon magoya bayansa, Maduro ya yi kira da a gudanar da sabon zaben 'yan majalisa, inda ya jaddada cewa har yanzu shine shugaban ƙasar ta Venezuela. Gwamnan jihar Virginia Ralph Northam ya nanata matsayinsa ta cewa ba zai soka daga mukaminsa ba, kan wani hoto da ya bulla wanda aka dauka tun lokacin yana makaranta, wanda kuma ya nuna shi a matsayin mai aƙidar wariyar launin fata. Hoton ya nuna wani mutum shafa da bakin fenti a fuskarsa yana tsaye a kusa da wani mutum sanye da fararen tufafi da masu kishin farar fata na 'yan kungiyar Ku Klux Klan ke sakawa. Yayin wani tsokaci da ya ga manema labarai a jiya Asabar, Northam ya musanta cewa yana ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin wannan hoto, ya kuma ce shi bai sayi kundin hoton ɗaliban da ke ɗauke da wannan hoton ba, wanda aka wallafa shi a shekarar 1984 a lokacin suna makaranta, inda ya ƙara da cewa shi bai ma san cewa akwai hoto mai kama da wannan ba sai a ranar Asabar. Gwamnan na jihar ta Virginia ya ce sun kufa shi da ma'aikatansa domin su kafa hujjar cewa ba shi bane a cikin wannan hoton. Sai dai Northam ya amince cewa lallai a lokacin yana dan shekaru 25 ya yi wata shiga inda ya shafa bakin fenti a fuskarsa a lokacin wata gasar rawa da aka yi a San Antonio na jihar Texas, inda ya fito a matsayin shahararren mawakin na dan asalin Afirka, wato Michael Jackson, lamarin da ya ce ya zo yana da na sani a kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu ga ku kuke cewa karfe 12 da minti 5. Kasar Belgium ta amince ta baiwa tsohon shugaban kasar Ivory Coast Laurent Gbagbo mafaka bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta wanke shi daga tuhumar da ake masa lamarin da ya zo wa mutane a bazata. Kotun ta ICC ta saki Gbagbo bayan gindaya masa wasu sharuɗa inda aka ce ya zauna a kasar da ta bashi mafaka sannan kada ya tuntubi wani shaida daga cikin mutanen da ke da hannu a wannan shari'a ko kuma yi magana a bainar jama'a dangane da abin da ya shafi shari'ar. Kakakin kasar Belgium Karl Lagarty ya ce gwamnatinsu ta ba Gbagbo mafaka ne saboda hakan na ɗaya daga cikin irin gudunmuwar da suke ba kotun ta hukunta manyan laifuka ta ICC domin ta yi nasara a ayyukanta. A ranar 15 ga watan Janairu aka wanke Gbagbo da Charles Blegude da ake tuhumarsu tare kan aikata ayyukan cin zarafin bil'adama inda lokacin kotun ta ICC ta ki sakin su haske sun sami kasar da za ta ba su mafaka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Assalamu alaikum alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade kirin da ke duba lamuran zabe da labarun da ke da dangantaka da zaben ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar shin wakili da 10 lashe zaben 2019 masanin siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa yayi fashin baki me yasa ake wa kasarin yan siyasa ganin masu alƙawarin zane akan ruwa Professor Rashid Abdul Ghani zai shigo zauren mabocin kafafen labaru musamman ma na radio ya ja hankalin wasu gidajen radio masu zaman kansu da su gujewa zafafa campaign din zaben 2019 waɗannan da ra'ayin mafi karancin shekaru matashi da ya tsaya dagarar gwamna a Katsina Manir Huntuwa za su zo muku cikin shirin insha Allah. Kamar yadda yawanci yake kasancewa a Najeriya, yan takarar jam'iyyu biyu mafi girma kan cike shirin masana da hakan yasa na tambayi masanin siyasa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero don fashin baki kan inda manyan yan takarar zaben 16 ga watan nan insha Allah suka fita gomashi da ma hasashen yadda zaben ma zai kasance.
Wato mutane suna tsorata da zaben 2019 amma ni ina ganin ya fi sauki akan na baya duk da akai. Babban kalubale bai wuce a sake yin kokari a yi zabe inga tace yanda aka yi shi a 2015 ba in ku akai to mutane za su karbi sakamakon kamar yanda aka karba 2015 kuma duk abin da ake tsore zai zo ya wuce babu abin da zai faru ga kasar
to abin da ake dubawa duk yan takaran manya yan arewa ne wannan karon za a iya cewa babu maganar dan kudu ko
yan arewa
yawa wace kila ma idowa musulmi ne wace kila ma suna cewa har ma koda ba fulani bane da gaske gaba daya ma suna jin ne harshen fulatanci menene wannan wani bambanci zai kawo kasance zaben 2019
wato sauki zai kawo saboda na farko dai masu zabe a kudu za su ji babu ruwan su koma waye ije can yace masu zabe a arewa kuma za su ji ko ina ta fadi sha saboda haka babu wani abin tsoro.
Dr. Duka duba mana mana a wannan shi shugaba Buhari yana neman zai zarce ne a Atiku Abubakar na PDP yana neman zai shigo ne yayi guguwa take ne
ai guguwar na gaya maka mai sauki ce magana ce ta cewar har yanzu lissafin bai sha bamban da yawa ba ga kan 2015 cewar jam'iyyar PDP ta fi tasiri a kudu maso kudu da kudu maso gabas jam'iyyar APC ta fi tasiri a kudu maso yamma da kuma mafi yawancin arewacin Najeriya saboda haka babu wata mushkila mai girma
wani tasiri jam'iyyu masu yawa suke yi yan duba Najeriya kusan za a ce jam'iyyu biyu ne kawai suka yi tasiri a koyaushe
wato a ƙasar jam'iyyu masu yawa suke da tasiri za su iya samun mukamai na majalisun jihohi kuma watakila za su iya kama 'yan wasu kujerori na gwamna a jihohi 1-2-3 amma a mataki na tarayya ba ka tabbai suka cika tasiri ba waɗannan biyun da aka sani su ne dai za a ji a gani
watakila wannan karo za a iya samun ta uku da za ta canza ɗaya daga cikin biyun ko kuma dai tafiyar haka
a gwamnatin tarayya dai ba za ta yiwu ba domin sun yi yawa ta yanda duk inda aka kai da kokari sun tattarwa tsakuri'un idan da za su dan dada dunkulewa to da wata kil sai ka samu haka babu alamun za su yi haka dan haka babu wata wacce za ta iya tunkuɗe waɗannan biyan a mataki na tarayya amma a jihohi wannan kam muna kyautata zato kuma muna ma fata kuma haka kuma a majalisar kasa din muna fata a samu ƙarin waɗansu jam'iyyun da yawa banda waɗannan biyar.
Dr. Allah ya nuna mana ranar zaben da askin sa tuni ya riga ya zo gaban goshi. A nan Farfesa Rashid Abdulgani da ya gabatar da makala a wajen taron bita kan zaben 2019 ya duba batun nan da ake alakanta da yawancin 'yan siyasa cewa kalamansu tamkar zane ne kan ruwa.
Wannan mummunan abu ne a ce 'yan siyasa da ake ganin su ne shugabanni ya zama babban siffarsu ko simansu shine makaryata ne. Inda za ka tambayi mutum yanzu duk wani abu ma yayi magana ka ce Allah siyasa yake yi kawai ma na ƙarya yake yi kuma ake tafiya kan haka. Wannan ba kyakkyawar sheda bane ga 'yan siyasa, ya kamata su gyara wannan. Abu na biyu shine akwai wasu sifofi guda uku, duk wanda ya siffantu da su ya zama munafiki. Ce in yayi magana yayi ƙarya, in yayi alƙawari ba zai cika ba, in aka amince da shi zai ci amana. To in ka duba wannan gabaki ɗaya guda uku in ba ya sa'a ba sai ga sun cika a jikin. Wannan hadisin ya ƙara na hudu shine waiza husima fajar, idan aka yi ja da shi aka musanyen yawo da shi sai ga yayi fajarci ya kai duka ko ya kai zagi. To kaga in ka duba sai ga duk wayannan sifofin mafi yawa cikin 'yan siyasa suna siffantuwa da su, wanda ke nuna cewa lallai dole su gyara wannan idan ana so samu kyakkyawar al'umma kuma suna buƙatan taimakon Allah a shugabancin su Allah ya basu.
Wato bisa abin da ake gani ma shekara da shekaru akwai wasu nau'in mutane ne da su ne kawai suke iya tsayawa a siyasa. Watakila mutanen da ake gani masu kirkin ko waɗanda suke da mutunci sosai a cikin al'umma suna tsoron zuwa su yi hulɗa da harkar siyasa, da hanci harka ce wacce sai mutum mai buɗewar ido ne yake iya yinta.
Wannan yana da matsala ne daga abubuwa da dama. Na farko su karan kan su shugabannin jam'iyyu masu kafa jam'iyyun siyasa wanda su suke jagorantar al'amarin jam'iyyar siyasa, to inda ake samun matsala da dama daga cikin su kawai abin da suke duba wa in yace zai musu biyayya, wa in yace kawai za su ce masa kai yayi kawo ka kawo debo ka je ya debo, ba wanda zai yi wa mutane aiki ba. To mafi yawanci kuma wanda yake manufansa zai yi wa mutane aiki ne, to lalle zai samu matsala da shugabannin jam'iyya. Za su ce wani kai ai shi yana da ra'ayi, yana da nashi abin da ba za su goyi bayan sa ba. Wannan shine abu na farko. Abu na biyu shine wani lokacin ana samun matsala ne saboda yanda al'umman karan kansu suka kasance. Wani lokaci Allah sai ya jarrabe su idan su din ma ba da gaske suke so a samu kyakkyawan rayuwa da canji a cikin rayuwarsu ba. Sai ga Allah ya jarrabe su da fitintunun wasu shugabanni. Abu na uku da nake ganin cewa ya jawo mana matsaloli musamman zan iya cewa a inda muke rayuwa shine karancin ilimi a tsakanin mutane. Da akwai wayo jahilci ya mana yawa. So wanda yake da jahilci baya iya tunani da kansa. Saboda haka dama an bada dama an samu jami'un siyasa da yawa. Ai dama ce da yake wani ko da mai babban party ne da shi mu muka ga cewa mu wanda zai mana kansala wani ne kawai mu nemi karamin party mu sa shi kuma mu mara masa baya kuma mu zabe shi. Da haka ya kamata mutane su yi.
Da fatan 'yan siyasar sun saurari bayanin Shehin Malamin. Yanzu kuma ga bayanin mabocin kafafen labaru na radio Ustaz Salisu Muhammad Gombe da yace ya lura wasu kafafen labaru masu zaman kansu kan taimaka ne kawai wajen zafafa campaign din babban zaben Najeriya. Ustaz Salisu wanda shine shugaban GBS na jiha na magana ne a taron nasiha ga 'yan takarar jam'iyyu.
Ina amfani da wannan dama ina son jan hankalin waɗanda Allah ya ba su dama suka gina gidajen radio masu zaman kansu. Wallahi mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Gidajen radio masu zaman kansu kada tunanin abin da za ku samu na kuɗi ya sa ku rinka ɓata zumunci ku rinka haddasa gaba tsakanin al'umma. In kuka ci gaba da haka to fa abin da Allah ya ba ku nan Allah zai nemi albarkarsa. Allah kuma zai cire hannunsa daga cikin lamarin. Saboda haka ba daidai ba ne don gidan radio yana cin gashin kansa kawai ya samu mutane a kawo mutum ya sake yayi ta faɗan abin da ya ga dama a kan wani. Wannan ma ya zo ya faɗi abin da ya ga dama a kan wani. Wannan ya zagi wannan, wannan ya zagi wannan, wannan ya ci mutuncin wancan. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana gargaɗi bayan sai na ma ya nemi manzon Allah ya masa nasiha, manzon Allah ya rike bakinka. Ka kame bakin ka rike, kar ka rinka yawan magana. Ya ce yanzu mun za a kama mu da abin da muke faɗa da bakunan mu, manzon Allah ya ce saki na cikin umurka. Kai canka ai ba abin da yake kifar da fuskokin mutane a wutar jahannama kamar hasa'idu alsinatu girbe-girben bakunan. Saboda haka masu gidan radio ku kuka ba da dama. Abin da Allah ya ce mana ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Idan za ku ba da gudunmawa kuna masu kishin al'umma, masu kishin jaha, to ku bayar akan abin da yake daidai, kar ku bayar akan sabon Allah da kuma ƙetare iya. Su kuma waɗanda suke ganin ƙasa dokar Najeriya ta ba su dama su ci mutuncin kowa, su zagi kowa, su faɗi abin da suka ga dama, to in dokar Najeriya ta ba ku dama dokar Allah ta hana ku. saboda haka mu yi kokari mu rage gaba tsakanin al'ummar mu, mu rage gaba tsakanin mu, kuma kada ka yanda ka je lahira ya zama kai ake bi bashi, gara kai ka bi bashi, da ka je ka ana bin ka bashi gara kai ka bi bashi. Yawanci wanda zai saki bakin sa yayin zage-zage ya tafi da fadin da ya dama, za ka samu ba shine mai takaran ba, yana goyon bayan wani ne. To saboda Allah akan duniyar wani kai ka bata lahira ka bi amfanin ta.
Dama a dokar yada labaru ai kowane bangare akan bashi haƙƙi ne ya faɗi ra'ayinsa, amma ko ba tare da cin zarafi ba. Yanzu kuma za mu kawo bayanin Manir Saliu Funtuwa, wanda shi ma ya gwada takarar matasa mafi ƙarancin shekaru ƙarƙashin jam'iyyar Mega a jihar Katsina.
Kasancewa ta a dukkanin 'yan takara ba ma a bana ba a tarihin siyasar Najeriya da jihar Katsina gabaki daya, ba a sami yaro mai shekaru daidai da irin nawa da ta fitowa neman kujerar gwamna ba. Zan yi amfani da wannan damar ne nuna wa matasa cewa kokarin da muka yi na muka yi sponsorin bill din nan da ake cewa not too young to run, wanda shugaban kasar Najeriya ya tabbatar dokar ya kuma sa mata hannu, duk da cewa jama'iyyun da suke mulki ko kuma suke da gwamnati suke da dama sun kane kane sun kankane sun hana dama a hannun matasa. Na farko sun sanya kudade masu tsada wurin tsayawa takara a cikin jama'iyyunsu, na biyu kuma tsahi sun shige cikin gaba sun tare sun hana kowa yayi motsi ganin cewa su kadai za su yi ko kuma su kadai za su iya. So sai muka yi amfani da wasu jama'iyyun muka fito a cikin su mu nuna ma duniya cewa a matsayin mu na matasa lokaci yayi, tunda har an ba mu dama to ya kamata mu fito mu nema. Kuma wannan tsari shiri namu ba wani abu ne ba illa muna son mu canza mu siyasar da mulki akala daga tsohon tsari zuwa sabon tsari.
Kamaya
to idan ka kalli yadda ake tafiyar da al'amuran mulki a Najeriya, matasa an maida su gidan baya, karnukan farautar siyasa ko kuma ana amfani da su ne a wajen bangar siyasa, ba a ba su dama su shiga cikin gwamnati a dama a ga me suke da shi, me suke dauke da shi, me za su iya ba. To mu in Allah ya bamu daman nan matasan nan za mu saka musu wani fili ko fage da kowa zai fito ya nuna bajinta shi da iyawar shi, kuma a ba shi dama ya amfanar da al'umma da ita. Matasa za su dominate, ma'ana su zama fiya yawanci wanda suke rike da mukamai da madafin iko a gwamnati. Magana a amfani da matashi domin banga a ba shi dan wani abu ta kare, sai dai a amfani da matashi domin gina jiha ko kasa baki daya.
To baka ganin su waɗannan sauran 'yan takara su ma sun ce za su sa matasa a cikin mulkin nasu, ya kake ganin wannan alƙawari nasu?
Wannan magana ce wanda yake alƙawari ne sun shayi ba saba cikawa ba, kuma a matsayin mu na mutane da masu hankali da muka san abin da muke, wanda ya ma alƙawari a karon farko bai cika maka ba, bai kamata ka yarda da shi kai imani zai iya cika maka a karo na biyu ba. So magana ce kawai ta yaudara.
Munir ai takara da ma ba lalle batun ƙaranci ko yawan shekaru ba ne, amma neman goyon bayan jama'a da dacewa da adalcin zabe. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da Zaharaddin Sani Huntuwa da ya ba da gudunmawa wannan shirin, Nasiru Adamu ya hikaya da na shirya da gabatar rake cewa wassalamu alaikum.
Madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC, yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Ranar 14 ga watan Janairun wannan shekara ne gwamnatin tarayya ta gabatar da alƙalin alƙalan Najeriya mai shari'a Walter Nkanu Onogen gaban kotun da'ar ma'aikata wato CCT. A wannan rana dai alƙalin alƙalan bai halarci zaman kotun ba. Barista Ali Umar shine babban lauya mai gabatar da ƙara.
CJ bai zo ba, yayi amfani da office dinsa. Yaro ya je gaban sa ma'aikacin kotu, yace da shi ba PA dina takarda. Ba zai iya cewa ban yarda ba. Yanzu kuma suka zo suka ce ai tunda yake doka ta ce shi za a baiwa hannu da hannu. Saboda haka tunda PA dinsa ne ya karba, babu service. Kuma doka ta ce ba za ka kawo mutum ana charging sa da criminal mata ba, har sai ka bashi charge, ka gaya mishi randa zai dawo. Ya zami, ai ma'aikatan kotu akai wa dabara. Yanzu kai misali ka je wajen babban shugaban ku na gidan rediyon ka kai mishi takarda, sai ce ba sakatare na, zaka ce ban yarda ba. To abin da ya faru kenan.
Alƙalin alƙalan Najeriya ya shigar da wata ƙara ta daban a wata babbar kotu da ke nan Abuja, inda yake kalubalantar hurumin kotun da'ar ma'aikatan, yayin da ita kuma kotun da'ar ma'aikatan ke jaddada cewar hurumin su daya da babbar kotun da Onogen din ya je shi. Wannan dambarwa dai ya ja hankalin lauyoyin tsarin mulki idan ganye da gabatar da alƙalin alƙalan gaban kotun da'ar ma'aikata maimakon majalisar shari'a ta Najeriya wato NJC. Barista Modibo Bakari lauyan tsarin mulki ne.
Ba magana NCC bane, maganar bayyana kadarori shi Court of Conduct Bureau ne suke da wannan urumi, sannan kuma Court of Conduct Tribunal suke da wannan urumi na sauraron bara a gaban sa.
Yanzu tsarin da aka bi wurin gabatar da onogen gaban kotu, kana ga gwamnatin Najeriya ta buka ira da kuma tsari?
Ba, in ne wayannan laifi buka ne, ba wadansu daidai ne.
Ba a saba
ba. Ba abun da aka saba.
Okay.
Sai buka ne rikin bayyana kadarori ne. Wannan kuma inda abu fara shi daidai ne a wajen hukuma ne take da wannan urumi. Sannan kuma laifi na mallakar kadarori wanda shi ma an ce bai bayyana su bane, shi yasa aka kai a gaban wannan hukuma. Amma inda ya bayyana su ne, sannan ana neman yayi ya mallake su ko ya saba doka ko bai saba doka ba, wannan kuma ana ya kai shi kowane irin kotu ne.
Ana tsaka da wannan dambarwa ne kuma kwatsam shugaba Muhammadu Buhari ya ba da sanarwar dakatar da alkalin alkalan Najeriya. Take kuma aka rantsar da alkali na biyu mafi girma a kotun kolin Najeriya, wato mai shari'a Tanko Muhammad.
Nigeria is a constitutional democracy. No one must be or be seen to be above the law.
Shugaba Muhammadu Buhari yace Nigeria kasa ce mai bin tsarin mulki bisa tafarkin demokradiya. Babu wani da yafi karfin doka. Abin bakin ciki dambarwar da ta mamaye tuhumar da ake wa alkalin alkalan Nigeria na kalubalantar wannan ginshiki na adalci a idan gamagarin mutane. Abu ne a fili yadda wannan gwamnati ke dandana kudarta bisa da kotun kolin Najeriya karkashin jagorancin Justice Walter Onogen ke zartar da hukunce-hukuncen tsaura gindi ga jami'an da karara an same su da laifin tafka cin hanci da almundahana dumu-dumu, waɗanda kuma kotunan ƙasa suka yanke musu hukunce-hukunce. Amma kotun kolin karkashin sa ke zartar da wasu hukunce-hukuncen da ake ɗaure musu gindi.
A number of them had been convicted by the trial
dakatar da alkalin alkalan Najeriya ya kara jan hankalin duk masu ruwa da tsaki a ciki da wajen Najeriya. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar adawa mafi girma a Najeriya, wato PDP, wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana matakin a matsayin kama karya irin na mulkin soja.
Ina za na faɗi haka domin an keta tsarin mulkin Najeriya, kowa ya san da wannan ba yi adalci ba. Ni ne zan bi abin da tsarin mulkin Najeriya ya fada ko kuma ya tsara. Ai ba ce a bar shi ba, an ce a bi dokoki kuma a bi tsari abin da tsarin mulkin Najeriya ta zayyana. Idan mai shari'a ko kuma babban mai shari'a ya yi laifi, ga yadda za a bi a hukunta shi. To ba abi ba, maimako a kai can sai aka kai kotu, kotun da ba ta da hurumin da za ta ji wannan karan. Duk lawyoyin kasar nan sun yarda ba ta da hurumi. Ai ba mu ce ko ya yi laifi ko bai yi laifi ba, amma a bi tsari mana.
Ita ma Amurka ta yi Allah wadai da wannan mataki na dakatar da alkalin alkalan Najeriya. Hawa Umar ta ga sanarwar, ga kuma karin bayani da ta yi mana.
Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya damu matuƙa bisa ƙudurin gwamnatin Najeriya na dakatar da alkalin alkalai ba tare da wani ƙuduri na majalisar ƙasar ba, daidai lokacin da ake tunkarar babban zaɓe na ƙasa. Amurka ta ce tana sane da yadda 'yan Najeriya ke ta sukar lamarin matakin dakatar da alkalin alkalan Najeriya wanda ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya. Kana hakan karan tsaye ne bisa 'yancin sashen shari'a. Matakin na gwamnatin Najeriya ya ci karo da ikirarin da ta yi ta yi cewa za a gudanar da ingantaccen zaɓe na fi sabilillahi. Amurka ta yi kira a gaggauta samo maslahar wannan matsala cikin sanin ya kamata bisa doren tsarin mulkin Najeriya ba tare da ya kawo na kasu bisa tsare-tsaren zaɓe ba.
Lauyan tsarin mulki Barista Yakubu Sale Bawa ya ce matakin na shugaba Buhari ya jefa baki ɗaya lauyoyin Najeriya cikin alhini.
Duk lauyan da ka sani a Najeriya da alkali da yake son gaskiya kuma ya bi doka yana cike da baƙin ciki da damuwa, saboda wannan tarnaƙi ne da aka yi ma dimokuraɗiyyar Najeriya, tarnaƙi ne aka yi ma kundin tsarin mulkin Najeriya, wato constitution. Kuma muzanta da kuma wulaƙanta ma'aikatar shari'a ta Najeriya. Dalili kuwa sashe na 292 ya bayyana cewa idan shugaba ya cire babban jojin Najeriya sai ya nemi bayani da kuma ya gaya ma National Judicial Council. Bayan haka idan aka yi wannan, sashe na 292 ya bayyana cewa da farko zai kai jawabi ga majalisar dattawa ko sana, sai a samu 2-3 wato total majority da amince da yin wannan. Daga nan sai a zo sai a yi magana tumɓuke shi ko dakatar da shi. Amma a wannan ba a yi haka. America, Ingila, Rasha da kasashen duniya sun yi Allah wadai da wannan domin dan haka wannan abu muna cikin alhini muna cikin bakin ciki kuma bamu ji dadi ba duk wani dan wani lawyer da ka sani
babban lawyer a Nigeria Mr. Femi Falana yace dakatar da alƙalin Nigeria da shugaba Buhari yayi ya sabawa kundin tsarin mulkin Najeriya. Duba da
sashi na 292
na kundin tsarin mulkin Najeriya. Ba za a iya cire shugaban kotu irin kotu ba tare da wani kwakwalan bincike daga Majalisar Shari'a ta Najeriya ba. Domin a cikin wannan gwamnati akwai mukarrabanta lauyoyi su 12. Uku daga cikin su manyan lauyoyi ne masu mukamin san. Ina fatan su shawarci wannan gwamnati ta saki matsaya akan wannan hukunci da ta dauka. Kakakin fadar gwamnatin Najeriya wato Asorok Malam Garba Shehu ya ce sufa duk abin da suke yi doka suke bi.
So our laws should be allowed to work and the president acted upon a directive by a code of law.
Dole ne a bar dokokin mu su yi aikin su. Shugaban kasa ya dau matakin ne bisa umarnin kotun tsarin mulki da doka ta amince da ita. Don haka ba wani abu wanda ba daidai ba da shugaban kasa ya aikata. To sai dai kuma masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan irin umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake bi daga kotuna. Muhammad bin Ibrahim wani mai sharhi ne a siyasar Najeriya.
Mun mamaki ne sosai a ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta fara bin umarnin kotu domin dai ba haka tuna ma ƴan Najeriya ba. Bamu ga ta bi umarnin kotu akan lamarin da sun ci ba. Bamu ga ta bi umarnin kotu akan lamarin Malam Zazzaki ba. Yaushe kuma gwamnatin Najeriya ta fara bin kotu? Wannan abu mamaki ne.
Wannan dambarwa dai ta raba kawunan baki ɗayan masu ruwa da tsaki a siyasar Najeriya. Kama daga kan lauyoyi, ƴan siyasa, ƴan boko da ma ƴan majalisa. Tuni dai majalisar dattawan Najeriya ta ruga kotun koli don a mata fassarar wannan mataki na dakatar da alƙalin Najeriya. Amma jagoran sanatocin APC Ahmed Lawal ya ce ba da su ba wai kare da gudun layya.
It has come to the notice of the Senate APC caucus that the Senate has approached the Supreme Court for the
Bungun sanatoci ɗan APC mun samu labarin cewa wai majalisar dattawa ta ruga kotun koli don a mata fassarar wannan matakin dakatar da alƙalin Justice Walter Onogen da shugaban kasa yayi. Babu wani lokaci da aka zartar da hukunci mai kama da wannan kuma ba a sa kowa je kotun koli ba. Don haka mu a matsayin mu na sanatocin jam'iyyar APC muna nesanta kanmu daga wannan mataki na zuwa kotun koli
for the legal interpretation of the suspension.
Kuma dai menene a zubin wannan demokradiyar? Shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki shine ya fara dakatar da alƙalin jihar Kwara lokacin da yake gwamnan jihar. Sannan sai kuma tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan wanda shi ma ya dakatar da shugaban alƙalin kotun ɗaukar ƙara ta Najeriya Justice Isa Ayo Salami. A babayan nan kuma ga dambarwar da ake ciki na dakatawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa alƙalin Najeriya Justice Walter Nkanu Onogen. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Afrique, dites-le à un ami.